This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litini 20 ga watan Janairu, ranar da ake rantsar da sabon shugaban Amurka kuma tsohon shugaba Donald Trump. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zahara da kanun labarai.
A yau ne za a rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 47 bayan da ya lashe zaben shugaban kasa a watan Nuwambar da ta gabata. A karon farko a tarihin Amurka, zababban shugaban Amurka zai karbi bakuncin shugabannin kasashen waje. Joe Biden ya kammala wa'adin mulkinsa a matsayin shugaban Amurka, inda ya yi kira ga Amurkawa da su yi fatan samun ci gaba mai dorewa.
Kamar yadda aka ji, yau fa ake rantsar da zababban shugaban Amurka Donald Trump.
A al'adance an saba gudanar da wannan taro ne a kofar yammacin majalisar dokokin Amurka, amma kasancewa wannan bikin rantsarwa zai faru ne a daidai lokacin da birnin Washington da kewansa ke fama da sanyi, hakan ya sa shugaban kasa Donald Trump ya bayar da umarnin a mayar da wannan biki cikin zauren rotunda da ke ginin majalisa.
Za a ji waiwaye wai adan tafiya game da rantsar da shugaba a Amurka.
Wani abun kuma tarihi da za a kafa yau idan Trump ya dawo shine yana cikin shine na biyu a cikin tarihin shugabannin kasashen Amurka wanda suka taba yin shugaban kasa suka fadi zabe na biyu suka dawo kuma suka sake tsayawa suka ci.
Za a ji hasashe kan tasirin wa'adin Trump na biyu. Za a ji fashin baki kan yanayin waɗanda Trump ya zaba su zama jami'an gwamnatinsa da irin alƙawaran da yayi da dai sauransu. Uwa uba, za mu kawo muku ɗan takaitaccen tarihin Trump da mataimakinsa James David Vance ko JD Vance a takaice. Don haka shirinmu na yau kacukan kan batun wannan rantsarwar ne. Saboda haka ba za mu iya kawo muku shirin ciki da gaskiya ba a muna aikin gafara. Kafin nan dai ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya. A yau ne demokradiyyar Amurka mai dimbin tarihi ta miƙa mulki ga shugaban ƙasa na gaba cikin lumana da aka shafe kusan shekaru 250 ana yi, inda za a rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban ƙasa na 47 bayan da ya lashe zaben shugaban ƙasa a watan Nuwambar da ya gabata. Miliyoyin Amurkawa ne ake sa ran za su kalli bikin rantsuwar Trump mai shekaru 78 a talabijin, inda za a rantsar da shi sabon wa'adin mulki na shekaru 4 a fadar White House, bayan da Joe Biden mai shekaru 82 zai sauka daga karagar mulki bayan wa'adi daya. Kusan mutane 600 ne za su halarci bikin rantsar da Trump din, bayan da aka mayar da bikin zuwa cikin majalisar dokokin Amurka saboda matsanancin sanyi. Wannan shine bikin rantsar da shugaban kasa da zaya a ciki saboda matsanancin sanyi tun bayan da aka yi bikin rantsar da Ronald Reagan a shekarar 1985, shekaru 40 kenan. A karon farko a tarihin Amurka, zababban shugaban kasa zai karbi bakuncin shugabannin kasashen waje a ɗaya daga cikin al'adun siyasar Amurka na miƙa mulki cikin lumana. Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya gayyaci shugaban China Xi Jinping da shugabannin kasashen duniya masu ra'ayin mazanjiya kamar shugaban kasar Argentina Javier Milei da Prime Minister Italia Giorgia Meloni zuwa bikin rantsar da shi a yau Litinin. Ana sa ran Milei da Meloni za su halarci bikin a Washington, amma mataimakin shugaban China ne zai wakilci shugaba Xi Jinping a taron. A baya dai babu wasu shugabannin kasashen waje da suka halarci bikin rantsar da shugaban kasa a Amurka. Joe Biden ya kammala wa'adin mulkinsa a matsayin shugaban Amurka a jihar South Carolina a jiya Lahadi, inda ya kira ga Amurkawa da su yi fatan samun cigaba mai dorewa a jajiberin rantsar da zababben shugaban jam'iyyar Republican Donald Trump. Biden ya yi ban kwana ta ƙarshe yayin da yake jihar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan, Zahara za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu waiwayi abokin aikinmu Sarfilo Hashin Gumel, wanda zai gaya mana inda aka kwana game da shirin rantsar da shugaba Trump.
To, Malam Iro, kamar yadda Bahaushe ke cewa rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. To, wannan batu haka ke a nan ƙasar Amurka. Domin a yau ranar 20 ga watan Janairun shekarar 2025 ne za a rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 47 a nan birnin Washington DC. A al'adance an saba gudanar da wannan taro ne a kofar yammacin Majalisar Dokokin Amurka. Amma kasancewa wannan bikin rantsarwa zai faru ne a daidai lokacin da birnin Washington da kewansa ke fama da matsanancin wato sanyi mai ratsa barwan ɗan adam, inda za a iya auna shi a matsayin -5°C. Hakan ya sa shugaban ƙasa Donald Trump ya bayar da umarnin a mayar da wannan biki cikin zauren rotunda da ke ginin majalisa, wanda hakan shi ne fakarau na farko da za a iya cewa an cikin shekaru 40 an sauya wurin da ake rantsar da shugaban Amurka saboda matsala ko kuma bukata ta yanayi. Bikin na yau zai fara ne da shugaba Trump zai halarci wata kwarewa-kwarewar ibada a majami'ar St. John. Sannan shi da mataimakin shi za su ziyarci Father White House don gaisawa da shugaban kasa mai barin gado Joe Biden da kuma uwar gidansa Jill Biden. An shirya gudanar da rantsuwar ta faru da misalin karfe 9:30 na safe a Amurka, wato karfe 3:30 kenan za a iya cewa na rana agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Chadi da dai sauran kasashen nan dake yankin, wato karfe 2:30 ma na rana kenan agogon Ghana. To, ganin yadda siyasar Amurka ta dauki zafi a baya-bayan nan zan iya cewa ya sa an tsaurara matakan tsaro. Ana sarran mutane kusan 250,000 za su halarci wannan biki na rantsuwa, ciki har da tsoffin shugabannin kasa kamar Barack Obama, George W. Bush da kuma Bill Clinton. Haka zalika manyan 'yan kasuwa na zamani irin su Elon Musk, Jeff Bezos da kuma Mark Zuckerberg su ma za su halarta. Bikin da zai samu wakiltar wasu mawaka, inda za su gudanar da hukuma za su rera waƙoƙi masu daɗi da kuma don su nishaɗantar da mutane kamar yadda duk irin wannan biki aka saba gudanarwa. Kuma bayan an gama dukkanin waɗannan biki da na zayyana muku za a yi, ranar ba ta ƙare ba, domin shugaban ƙasan da ya fara aiki wato Donald Trump zai wato saka hannu a kan wasu dokoki kimanin 100 da suka yi daidai da alƙawarin kamfen da ya gudanar, ya kuma ce ranar farko na aiki a ofis zai saka hannu wannan dokoki su fara aiki a Amurka. To, za mu sa ido mu ga wani dokoki ne kuma ya za a karɓe su a Amurka. Har daga nan za a kammala bikin ne da babban taro, akwai wani taro da za a gudanar a nan wato babban filin taro na Capital One Arena da ke nan cikin tsakiyar birnin Washington DC, wanda idan za ku tuna a takin kamfen ɗin Trump akwai ƙungiya ko kuma gangami da ake kiran shi Make America Great Again, wato su ne za su yi wannan gangami da suka kira shi Victory Rally, wato wannan taro ne na samun nasara.
A gaida ɗan mutan Gumel, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Zahara da kashi na biyu na labaran duniya.
Yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin Isra'ila da Hamas ta fara aiki a jiya Lahadi, kuma da alama za a tsagaita faɗannan makonni 6 tun bayan da aka shafe watanni 15 ana gwabzawa a Gaza, inda aka kafa matakin sakin ɗimbin mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su, ciki har da wasu mata 3 da aka sako su a sa'o'in farko na sulhun. Yarjejeniyar ta fara aiki da misalin karfe 11:15 na safe agogon kasar, kuma sa'o'i da yarjejeniyar ta fara aiki, ayarin motocin kungiyar agaji ta Red Cross suka nufi Gaza tare da samun nasarar karbo Romy Gonen ya shekaru 24 da Emily Damari mai shekaru 28, sai kuma Doran Stenbricher mai shekaru 31. Da sanyin safiyar yau Litinin, Isra'ila ta saki fursunoni Falastina guda 90 sa'o'i bayan da aka sako 'yan Isra'ila mata 3. Manyan motocin bus dauke da fursunonin sun fito daga kofar gidan yarin Ofa na Isra'ila kusa da birnin Ramallah da ke yammacin kogin Jordan. Kafar TikTok ta ce za ta ci gaba da aiki a Amurka bayan da shahararren dandalin ya dakatar da manhajar a kokarinsa na mayar da martani ga sabuwar dokar kotun kolin Amurka na haramta amfani da manhajar a kasar, sai dai idan kamfanin da ya mallaki manhajar wato ByteDance ya amince da siyar da manhajar kafin ranar 19 ga watan Janairu.
To a gaida Zahar Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake shiga babin rahotanni, inda za mu ji ta bakin Dr. Muhammad K. Hassan, wanda ya sha ganin bikin rantsar da shugaba a Amurka. Amma na fara ne da tambayarsa yadda shi da sauran Amurkawa suka shirya ma wannan biki na rantsar da Trump a karo na biyu. Sai ya ce,
to su Amurkawa duka dai ana murnan cewa an yi zaɓe kuma za a kawo shugaban ƙasa. Magoya bayansa suna murna sosai, musamman 'yan jam'iyyar Republican Party, sannan kuma 'yan jam'iyyar 'yan adawa Democrats suna bakin ciki yadda suka faɗi zaɓe bayan yadda suke ganin cewa bai kyauta ba, inda ta cewa an yi rigin dinsa shi ya ci zaɓe. Wani abun kuma tarihi da za a kafa yau idan Trump ya dawo shine na biyu a cikin tarihin shugabannin ƙasashen Amurka wanda suka taɓa yin shugaban ƙasa suka faɗi zaɓe, na biyu suka dawo kuma suka sake tsayawa suka ci. Banda shi sai shugaban ƙasa da aka yi 1884 Grover Cleveland ya faɗi zaɓe 1888, sai 1892 kuma ya sake tsayawa sake ci. So wannan ma wani tarihi ne sake maimaitawa.
To ganin cewa wani sanyi mai tsananin gaske ya sa Alatilas za a kaddamar da wannan bikin ne a wani rufaffen dandali, don haka za a soke wasu daga cikin shagulgulan har ma da wani fareti sabani yadda aka so, saboda rabon a yi wannan biki cikin rufaffen dandali tun a shekara ta 1985. Yaya kake ganin Amurkawa za su ji a ransu?
To gaskiya da yawa magoya bayan shugaba Trump sun ci ko gari, sun yi cincirondo, sun so a ce wannan abun a waje aka yi shi yadda aka saba. Amma rabon da a yi biki a cikin zauren majalisa tun 1985 rantsar da shugaba Reagan na biyu, da yawa sun zo daga wajaje daga nesa, yana da magoya baya masu son sa kwarai, sun zo kuma dai ba su ji daɗin cewa za a yi wannan abu a ciki ba banda su a waje. Duk da haka kuma amma dai ba zai hana su je su yi cincirindo a gaban majalisa ba. A nan gaban majalisa shine kamar equivalent na Eagle Square, suna da su ma filin su ana ce masa National Mall. To za a ga mutane sun yi cincirindo sosai a nan National Mall din.
Yaya ka kalli akalla ɗaya daga cikin bukukuwan kaddamar da shugaban Amurka a baya, koko a takaice yaya aka yi wannan bikin ne?
To dama ko a baya bukukuwan ana yi ne a gaban majalisa nan stairs din Capitol, a majalisan dokoki a gaban nan wajen ake rantsar da shugaban ƙasa. Saboda sanyi yanzu aka dusan kankara kwana yana zuba, na tsammanin temperature zai kasa sosai, to abun za a yi shi a ciki. An daɗe ba a yi haka ba shekara wajen 40 da suka wuce rabon da a yi wannan. So wannan wani canji ne da yawa da sun so a ce har da shi kansa shugaba Trump, saboda yana son a ce jama'a sun fito, yana yawan kurari da yawan mutane da suka zo koralinsa ne ko rantsar da shi. So wannan abu ba zai ji dadin cewa yanayin weda ya lalata masa biki wanda yake da ya so a ce ya fito yana cewa ai wannan bikin ma ba a taɓa yin irinsa ba a duniya da yawan mutanen da suka zo. Amma duk da haka ba ma fidda tsammanin mutumin na sabon shugaban ƙasa zai ce lalle-lalle duk da ana sanyi da sauransu mutane sun fito masa murna da sauransu.
Dr. Muhammad Hassan kan wa'adi na biyu na Trump. To kafin mu ci gaba, ai ya kamata mu kawo muku takaitaccen tarihin Trump yanzu. Maryam Dauda gare ki.
Donald Trump ya ce ya samu goyon baya na tarihi daga Amurkawa masu kada kura'a, shi yasa aka sake zaben sa wani wa'adin shugabanci.
I want to thank the American people for the extraordinary honor.
Ina so in gode wa jama'ar Amurka saboda gagarumar karramawa da suka yi mini yayin da suka zabe ni na zama shugaban kasa karo na 47 da kuma 45. Kuma ga kowane dan kasa, zan yi muku gwagwarmaya da iyalanku da kuma makomarku. A kowace rana ta duniya zan yi muku gwagwarmaya. Iya bakin karfi na, ba zan huta ba har sai mun samar da Amurka mai karfi, mai zaman lafiya da wadata, wacce iyayenmu da ku suka cancanci samu.
Sake zama shugaban kasa da Donald Trump ya yi na nuna cewa shi wani mutum ne da baya hakura da nema abin da ya sa a gaba.
I think what you see is
a gani na mutum ne mai zurfin tunani da kwarin gwiwa kan abin da ya sa gaba.
Ross Butner da Susan Craig, ƴan jarida ne masu binciken kwakwaf na jaridar New York Times kuma mawallafan littafin Lucky Loser, waɗanda suka bayyana yadda Trump ya zama hamshakin mai kuɗi da ƙoƙarin kansa.
He has not.
Sun a farkon shekarun 1980 bai cika amincewa da mutane da ke da ƙwarewa a koda wani fanni ne ba. A kodayaushe yana watsi da ra'ayoyi ko shawarorinsu.
An rubuta sunan Trump da manyan harfa masu launin zinari a gine-ginensa. Darajar dukiya da kaddarori da ya mallaka miliyan 200 ne a lokacin da jaridar New York Times ta yi hira da shi. Amma shekaru 10 bayan haka, a lokacin da ya yi hira da shirin 60 Minutes, ya bayyana cewa darajar kaddarorin ta ƙaru zuwa dala biliyan 1. Amma duk da wannan nasarar, ya fuskanci matsaloli. Kamfanoninsa sun shigar da ƙorafin durƙushewa ga banki har sau 6.
Ladies and gentlemen, I am officially.
Jama'a maza da mata, a hukumance ina bayyana cewa zan fito takarar shugaban ƙasar Amurka, kuma za mu sake maido da martabar ƙasarmu.
Our country great again.
Gaba gadi ba tare da wani noke-noke ba wajen bayyana abin da ke ransa.
When Mexico sends
idan Mexico ta turo ƴan kasarta, ba nagari take turowa ba, su ne ke kawo miyagun ƙwayoyi, suna shigo da manyan laifuka masu fiyade.
Trump ya nada alƙalan kotun ƙoli guda uku waɗanda suka taimaka aka soke dokar da ta bada ƴancin zubar da ciki a matakin tarayya.
Death toll now above 150,000.
A farkon shekarar 2020, annobar cutar COVID-19 ta zama babban kalubale ga Trump. Yayin da sama da Amurkawa miliyan 9 suka kamu da cutar, kuma adadin waɗanda suka mutu ya haura 230,000. Masu kada kura'a a watan Nuwamban wannan shekarar sun zaɓi Joe Biden a matsayin shugaban ƙasa. Bayan da ya sauka daga mulki, Trump ya fuskanci tuhume-tuhume da yawa, ya kuma kasance tsohon shugaban ƙasa na farko da aka samu da laifi. Amma duk da haka, sai ma ya ƙara farin jini. Ya tsira daga yunkurin kisa lokuta biyu a shekarar da ta wuce.
God has a plan for Trump.
Allah na da wani shiri na musamman don Trump, kuma ya tsira ne saboda wani dalili ko don cimma wani abu. Siyasar Amurka dai bata ƙara zama daidai ba tun bayan da Donald Trump ya shigo fagen, kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka rubuta littafin The Art of the Comeback zai dawo kan karagar mulki bayan da ya samu gagarumin nasara a tarihin Amurka.
A gaishe ki, to game da ɗan takaitaccen tarihin mataimakin Trump wato J.D. Vance, ga Zahar Aminu fage.
J.D. Vance kenan.
mintuna kaɗan bayan an zaɓe shi a matsayin mataimakin shugaban ƙasar Amurka.
Bayan samun wannan gagarumin nasara a tarihin siyasa Amurka, za mu yi aiki wajen farfaɗo da tattalin arziki mafi girma a tarihi.
Ba a Jackson, Kentucky aka haifi Vance ba, amma yana kiran jihar a matsayin gida.
Lokacin da na nemi auren matata, na ce mata ina da bashin kuɗin makaranta na karatun lauya har $120,000 da wani filin makabarta a gabashin Kentucky.
Yana yawan zuwa nan tare da kakarsa Mamau. Tana yawan kawo shi wannan tsaunin don ya ga yadda ake rayuwa a nan, kuma da alama yana sha'awar irin rayuwar.
An haifi J.D. Vance a Middleton da ke jihar Ohio, kuma ya girma a hannun kakarsa Mamau. Tana da tsauri. J.D. Hamill lokacin yana amfani da sunan mijin babarsa. Ya lashe zabansa na farko a matsayin mataimakin shugaban ajinsu a makarantar sakandare da ke Middletown. J.D. Vance ya yi aikin soja, sannan ya kammala digirinsa na farko a jami'ar Ohio State. Daga nan kuma sai ya tafi jami'ar Yale, inda ya haɗu da matarsa Usha Chilkuri. Vance ya zama sananne a shekarar 2016 bayan da wani shirin fim ɗinsa mai suna Hillbilly Elegy ya yi fice. An yi fim ɗin ne a kan rayuwar ma'aikata a Amurka.
You got to decide. You want to be somebody or not?
Da goyon bayan tsohon shugaban Amurka Donald Trump, J.D. Vance aka zaɓe shi a matsayin ɗan majalisar dattawa daga Ohio. Kuma bayan shekaru biyu,
J.D. Vance to be the next Vice President of the United States.
Trump ya zaɓi Vance a matsayin abokin takararsa, amma sun fara ne da rashin jituwa saboda a baya Vance ya kira Trump da mara aminci, kuma ya yi ikirarin cewa shi ba zai goyi bayan Trump ba. Amma yanzu a matsayin wanda aka zaɓa, manufofin Vance suna da alaƙa da Trump.
Na tsammanin akwai matsaloli da aka samu a zaɓen 2020, shi yasa Donald Trump ya faɗi zaɓen.
Vance ya yi ƙaurin suna wajen adawa da China da gabashin Asiya, yayin da yake amsa tambayar da aka yi masa akan rikicin Isra'ila da Hamas. Vance ya ce,
Kamala Harris ta ce ta damu matuƙa game da asarar rayukan fararen hula, amma duk da haka ta ki baiwa Isra'ila makaman da zai ba su damar rage asarar rayukan fararen hula.
Vance zai zama mataimakin shugaban ƙasa yana da shekaru 40, mafi ƙarancin shekaru a tarihin Amurka.
A gaishe ki, to ba mamaki masu sauraro, za a so jin fashin baki kan tasirin alƙawuran da Trump ya yi da kuma yanayin jami'an gwamnatinsa da ke tafe. Kan wannan, abokiyar aikinmu Aisha Ma'azu ta tuntuɓi wani masanin siyasa da zamantakewar Amurka, tsohon farfesa a jami'ar Bethel da ke Minnesota, Amurka, farfesa Samuel Inouye-Zalanga, wanda ya ce,
demokradiyya ana zaton cewa za a zaɓi mutane ba wai don saboda ko sun san wani ba, amma saboda sun cancanci mukamin da za a ba su, ba wai lallai ne ko suna da wani dangantaka da wanda yake shugabanci ba. To amma abinda muka gani da ya faru yanzu shine shi sabon shugaban ƙasa na Amerika ya zaɓi musamman kaman mutane ne wanda abokansa ne, waɗanda ra'ayinsu ya zo ɗaya. Wannan abinda yake ya bambanta da wani shugaban ƙasa na da na Amerika, Abraham Lincoln, da ya tashi bai zaɓi mutane wanda za su taimake shi shugabanci. Yakan zaɓi mutane masu ra'ayi daban da nasa, ko kuma daban tsakaninsu, domin yana so ya sami fahimtar abin da yake mutane suke tunani gaba ɗaya, ba wai kurun na wasu mutane wanda kurun kamar ra'ayinsu ya zo ɗaya da nasa ko kuma jami'an kurun ba.
Yaya batun ƙwarewarsu, duk da cewa akwai dangantaka ko kuma kusanci ta tsakanin shi da su, yaya kake kallon ƙwarewarsu da kuma irin aikin da ke gabansu, musamman ma a ce ƙasa kamar Amurka wacce take gaba a fannoni da dama a duniya har da siyasar kanta?
Wannan tambayan ya shafi kalman da maganar da na faɗa da akan cewa babban abin da ya bambanci mulki a zamani na yau shine ba kaman zamanin da ne wanda mutum sarki ne ko kuma attajiri ne sai ka attajiri ɗan uwansa ba. Babban abin shine, amma babu a ƙarƙashin wannan gwamnatin mutanen mafi yawa wanda aka zaɓe su ba su da wani ƙwarewa. Saboda haka wannan ana zaton zai kawo damuwa, domin ba kadai Amerika bane, wasu abubuwan da za su yi aiki a kai ya shafi duniya ne ma gaba ɗaya, ko kuma zai shafi duniya gaba ɗaya.
Wannan kuma ya kai mu ga tambayar mu ta gaba wacce take da alaka da wannan domin gangamin yakin neman zaben Trump ya tafi da cewa Make America Great Again wato a sake ɗaukaka Amurka. Ya kake kallon cika wannan alƙawari? Kana ganin za a cika wannan alƙawuran da ya yi a lokacin zaɓe zai yiwu?
Zai yi wahala a ce zai cika waɗannan alƙawuran da ya yi lokacin zaɓen. Kuma na san 'yan siyasa suna da 'yanci za su iya yin magana yadda suka ga dama. To amma ga wanda ya yi nazarin rayuwar ɗan Adam wani abu ne daban, ba wai kurin za ka faɗi magana ba ne. Duk wani maganar da ka faɗa da bincike shi. Misali in an ce wai Make America Great Again, ba America kurum ba ne, kowace ƙasa wanda akwai jari hujja ba kaman ƙasa ɗaya ba ne, domin abinda zai sa wasu su riba shi ne zai sa wasu wata rana su sha wahala in ka zauna ka duba hakan nan. Amma waɗanda ba su fahimta ba za su ɗauka kurum hakan ne. Za a iya yin shugabanci yadda zai kawo ci gaban kowa, amma sau da yawa mun san cewa misali kaman alƙawarin da ya na haraji, kaman ya rage haraji musamman kaman zai taimaka ma mutane ne a tajirai amma ba talakawa ba, bisa ga nazari cewa wannan abin ba zai kawo zai kyautata rayuwar kowa da kowa ba. Da kuma yana maganan cewa yanzu ba wuya daga gobe za a so mu kokarin koran mutane wanda suke zama a ƙasar nan wanda ba su da cikakken takardu na zama. Shi ma wannan wani abu ne, kuma mutane suna cewa in an kori waɗannan mutanen zai kawo wani damuwa wajen tattalin arziki. Kuma Amerika tana da shugabanci da take a duniya, wasu ba za su so ba, amma a duk inda aka zaga duniya dole ne da a samu wasu suna da iko fiye da wasu. To ni babban damuwa na shine idan Allah ya baka iko ko ya baka mukami ka rike shi da amana, kai ka girmama mutuncin ɗan Adam ko ya yi kama da kai ko bai yi kama da kai ba. Kuma ko da akwai bambancin ra'ayi a yi shi cikin mutunci ba wai kaman a wulakanta mutum ba.
Professor Samuel Zalanga kan wa'adin Trump na biyu. To menene hasashe kan tasirin gwamnatin Trump a wannan wa'adi na biyu? Kan wannan na tuntubi wani mai sharhi kan al'amuran siyasa da zamantakewa da ke London, Malam Yunani Muhammad Shibkau Gora, wanda ya ce.
To Malam Ibrahim, kafin in yi maganan tasiri ina son in jaddada maka tarihi da ke ɗauke da wannan wa'adi na biyu na shugaba Trump. To in ka duba ba za ka ga cewa an shayi mashi zagon ƙasa sosai, wanda aka kai shi kotu aka yi shari'o'i da dama ba ɗaya ba ba biyu ba, duka kuma Allah ya sa ya yi nasara da su. Da ya yi nasara da su kuma suka so su ɗauki rayuwarsa, Allah ya sa ya ƙetare rijiya da baya ba ɗaya ba ba biyu ba. Ya ci gaba da yaƙin neman zaɓe har Allah ya sa ya yi nasara, wanda a yake nasarar da ya yi ba a taɓa yin ta ba tun lokacin shugaba Ronald Reagan.
To menene tasirin gwamnatin?
In muka koma kuma ga tasiri, to wannan gwamnati gaskiya za ta yi tasiri kan zamantakewa baki ɗaya ga dukan duniya, saboda ra'ayinta na rashin amincewa da luwaɗi da canza jinsi daga mace zuwa namiji, wanda 'yan sassauci masu ra'ayin sassauci wato leftist suka so su kawo a ƙasar Afrika. Sannan na biyu za ta yi tasiri kan tattalin arziki, inda kowa ya san cewa ba zai amince ma ƙasar China ta kawo kayayyakinta ba ta jibge a ƙasar Amerika ba tare da ta biya haraji ba. So kaga za a tafka rikici tsakanin ƙasar Amerika da China, wanda yake shugaba Trump ya nuna damuwarsa yadda kowa yake ɗauka Amerika ya zo ya jibge kayan shi ba tare da an biya haraji ba ko an bi ka'ida ba. Na uku za ta yi tasiri kan sha'anin tsaro. Misali kaga tun kafin a rantsar da shi yanzu an tsagaita wuta a gabas ta tsakiya tsakanin ƙasar Isra'ila da ƙasar Palestine, inda yanzu haka an saki waɗanda aka yi garkuwa da su farko in je Palestine zuwa ƙasar Isra'ila. Sannan kuma zai kasance ya nemi sulhu da zaman lahiya tsakanin ƙasar Rasha da ƙasar Ukraine, inda yake son ya tabbatar da cewa yaƙin ya tsaya. A taƙaice, Amurka ba za ta so ta yi yaƙi da kowace ƙasa ba, ko ta kai ma wata ƙasa hari ba, ko ta aika sojojinta wata ƙasa.
To Malam Yunana, a yayin da hakan zai burge masu ra'ayin riƙau, su kuma masu ra'ayin sassauci ba fa lallai su ji daɗin wannan al'amari ba. Hasali ma tuni suka fara zanga-zanga kan wannan ƙaddamarwar. Ba ka ganin suna da hujja?
Malam Ibrahim, ka san an ce sarki goma zamani goma. Kowa ya ga rawar da suka taka shekara huɗu da suka wuce.
Yunana Shibkau Gora, ɗan Najeriya mazaunin Burtaniya, ke tsokaci kan wa'adin Trump na biyu. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin Zahara Aminu Fage, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Dadi Balawi, sai kuma engineer mu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a ci gaba da kasancewa da mu don jin labarai kan wannan biki na rantsar da sabon shugaban Amurka, tsohon shugaba Donald Trump.